Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyar yau Laraba 8 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba a yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas ne kera mata makamai yayin da sojojin Isra'ila suka kai harare ta sama da ƙasa a wuraren mayakan da ke Gaza. Sojojin Amurka a Iraki da Siriya sun fuskanci harare akalla har su biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata a cewar jami'an tsaron Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargada Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza duk da cewa ya yarda akwai buƙatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa a ƙarƙashin yakin Isra'ila da mayakan Hamas.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa ƴan kasashen ECOWAS mazauna birnin Yamai a jamhuriyar Niger da wasu ma ƴan Niger din sun yi zaman dirshe don kira ga janye takunkumin da aka kakabawa kasar.
Takunkumin da aka dora muna. Takunkumi ne wanda ba a taba gani ba cikin iskan duniya. Takunkumin da ya kai iyanmu da jarirranmu da matanmu masu ciki ba su iya samun magani a asibiti ko da kudin su.
Haka zalika a shirin za a ji cewa yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamna a jihohin Imo da Bayelsa mazauna yankin na kokawa akan batun tsaro.
Ka gani gaba ɗaya jihohin gaba ɗaya ana so a danna mutane a sa musu tsoro a cikin zuciyarsu sai kar su guzo su yi zaɓe na sahihi.
To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu Elin Kaya wanda a yau shirin zai duba muhimmancin kafa gidauniya don raya lamuran ilimi a yankin arewacin Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas mai kera mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai harare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas da ke Gaza yayin da sojojin Isra'ila ke kai farmaki a birnin Gaza a cewar ministan tsaron ƙasar. Ƙarin Falasɗinawa farar hula na guduwa daga arewacin Gaza zuwa yankin kudancin ƙasar. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiyasin cewa mutane 15,500 suka tsere daga yankin a jiya Talata, adadin da ya linka har su uku idan aka kwatanta da na ranar Litinin. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin samun cunkoso a kudancin Gaza, inda matsugunnai suka yi kaɗan don sauke sabbin 'yan gudun hijira. Kimanin kashi 2/3 na al'ummar Gaza su miliyan 2.3 sun rasa matsugunansu a cewar Majalisar Dinkin Duniya, kuma suna fuskantar taɓarɓarewar tsaftar muhalli da rashin ruwa da man fetur. Sojojin Amurka a Iraki da Siriya sun fuskanci harare akalla su biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata a cewar jami'an tsaron Amurka yayin da mayakan da Iran ke marawa baya ke zafafa kai farmaki kusan tsawon wata ɗaya kenan da nuna goyon bayan su ga Hamas a yakin da take yi da Isra'ila. A jiya Talata, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin ruka na baya-baya da mayakan suka kai ya auna wani sansanin soja a Siriya da ake kira Mission Support Site Euphrates. Ta kuma ƙara da cewa babu sojan Amurkan da ya jikkata kuma babu wata barna da aka yi a gine-ginen sansanin. A baya jami'an sojan Amurka sun tabbatar da cewa an kai wani hari a ranar Talata da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojan sama da ke Erbil a ƙasar Iraki. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza duk da cewa ya yarda akwai buƙatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a yankin Falasɗinu. A wani taron manema labarai a jiya Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya a birnin Tokyo, Blinken ya sake jaddada goyon bayan Amurka ga kokarin Isra'ila na kawar da kungiyar Hamas wacce ta kashe mutane 1,400 tare da sace wasu sama da 200 a wani hari da ta kai a Isra'ila a watan da ya gabata. Amma Blinken ya kuma ce a bayyane yake Isra'ila ba za ta iya mamaye Gaza ba. gaskiyar magana da ita ce ta yiwu akwai buƙatar gwamnatin haɗin gwiwa na wani dan lokaci a ƙarshen rikicin amma yana da muhimmanci al'ummar Palestina su kasance kan gaba a shugabancin yankunan Gaza da Yamma da kogin Jordan a cewar shi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu bude taskar rahotannin mu daga Jamhuriyar Niger inda wasu ƴan kasar da haɗin gwiwa al'ummomin kasashen Afirka ta Yamma mazauna kasar suka yi zaman darshe a harabar ofishin kungiyar Sediyawo na birnin Yamai don jan hankalin shugabannin kasashen yankin akan buƙatar janye takunkumin da suka kakaba wa Niger bayan juye mulkin kasar ranar 26 ga watan Yuli shekarar 2023. La'akari da halin kuncin da kuma matakin na ECOWAS ya jefa jama'ar Niger hamma da wasu ƴan kasashe mambobin kungiyar ya sa wasu kungiyoyi shirya wannan zaman don ankarar da shugabannin wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Salim Mummuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Dandazon mutane da suka hada da maza da mata da matasa har ma da ɗaliban makarantun boko ne suka hallara a harabar reshen kungiyar kasashen Afirka ta Yamma wato Sediyawo a wannan Laraba 8 ga watan Nuwamba a bisa gayyatar wasu kungiyoyin fararen hula suna masu furta kalamai irin na nuna fusata akan matakin da shugabannin yankin suka dauka a matsayin na larabtar da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a bisa la'akari da yadda abin ya shafi talakawa waɗanda a kulliyomin rayuwa ke ƙara tsanani
sunana madam noma Hafsatu Elusa takunkumin da anka dora muna takunkumi ne wanda ba a taba gani ba cikin iskan duniya takunkumin da ya kai ɗiyanmu da jarirranmu da matanmu masu ciki ba su iya samun magani a asibiti ko da kudinsu takunkumin da ya kai ajiyar da ka kai banki yau baka mallakinta kadibi ba wuta ga sabro na cizo ba magani mutuwa kenan
rufe iyakokin Niger da kasashen Najeriya da jamhuriyar Benin shine mataki mafi tasiri a jerin takunkumin na ECOWAS harkokin kasuwanci da zirga-zirga sun matukar fuskanci kuma baya sabili kenan al'ummomin kasashen Sediyawo mazauna Niger suka shiga wannan tafiya ta neman shawo kan shugabannin yankin su kalli halin da ake ciki da idan rahama
sunana Rijwanu Mustafa wanda aka fi sani da mai wada wanda ni ne mataimakin sakataren kungiyar ƴan Najeriya mana ANCN wannan matsalan da Niger take ciki muna roƙo a sauke mana shi tunda nauyi ne wanda mu muna wahala cikin shi komai namu ya tsaya ga boda an kulle muna ni na juma ina kaiwa da komowa a hanyar nan bayo bane amma ban taba biyo hanya na dan neman samu matsala ba sai a sanadiyan wannan al'amura an tare ni akan iyaka an mun tamboyin da ban taba sanin alamun irin shi ba sakamakon Najeriya ta nuta da hannu cikin abin da ake so a yi manajan na ba daidai ba
wannan na wakana ne a wani lokacin da kotun Sediyawo ta ayyana ranar 21 ga watan nan na Nuwamba a matsayin ta zaman sauraron bangarori bayan da mahukuntan Niger suka shigar da karar kungiyar ECOWAS wace suke zargi da fice gona da iri a takunkumin da ta kakaba wa kasar bayan kifar da shugaba Mohamed Bazoum yayin da ɗaya ɓangare wasu rahotanni suka ayyana cewa ministan tsaron kasar Niger janar Salifu Modi a yayin ziyarar da ya kai kasar Togo a ranar Litinin ɗin da ta gabata ya sanar cewa hukumomin rikon kwarya sun buƙaci shugaba Fornia Simbe ya shiga gaba domin duba hanyoyin sulhun ta kace na can da ke tsakanin Sediyawo da Niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaida Salim Mummuni Barma ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya
Hukumar Tarayyar Turai ta EU ta faɗa a yau Laraba cewa ta ba kasashe mambobin kungiyar shawarar su fara tattaunawa da Ukraine akan kokarinta na shiga kungiyar da zarar kasar ta warware wasu batutuwa da yawa na yin garan bawul da suka rage a shekarar da ta gabata ne EU ta ba Ukraine matsayin cancantar nema shiga kungiyar watanni hudu bayan da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine ana sa ran shugabannin EU za su yanke shawara a yayin wani taro da za su yi a tsakiyar watan Disamba akan ko su amince da shawarar hukumar tarayyar ta Turai ko a'a babban jami'i a fannin manufofin harkokin wajen EU Josep Borrell ya faɗa a yau Laraba cewa Ukraine na cikin kasashen su na Turai. Miliyoyin 'yan Australia sun fada cikin yanayin rudani a yau Laraba a lokacin da kamfanin sadarwa na biyu mafi girma a kasar ya fuskanci babban matsala. Katsewar hanyoyin sadarwa ya afku ne a wato kafin wayewar gari inda mutane miliyan 10 da ke morar ayyukan kamfanin Optus suka rasa internet, layin waya na gida ko wayar hannu kafin a fara aikin ranar. Masana'antu da cibiyoyin jama'a kamar asibitoci da fannin ayyukan agajin gaggawa da wuraren cire kuɗi na banki da waje da jiragen ƙasa su ma sun fuskanci cikas sakamakon katsewar hanyoyin sadarwar. Ba a iya maido da hanyoyin sadarwar ba har zuwa yammacin yau Laraba. Ministar sadarwar kasar Michelle Rowland ta ce katsewar ta faru ne sakamakon matsalar da kamfanin sadarwar Optus ya samu. Ta kuma buƙaci kamfanin ya mayar da martani yadda ya kamata saboda takaicin da jama'a suka samu kansu a ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla zuko bar mu koma ga taskar rahotannin mu. Yayin da zaben gwamnonin jihohi Imo da Bayelsa da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa, kalubalen rashin tsaro da kuma yajin aiki na kungiyar kwadugo ta kasa ya sa 'yan jihar ta Imo da kungiyar wato kungiyoyin sa kai da ma jam'iyyun siyasa suna ci gaba da kokawa akan matsalar rashin tsaro yayin zabuka. Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakwato ya aika mana da rahoto daga jihar Bayelsa.
Yayin da ake tsaka da shirye-shiryen zaben gwamnoni a jihohin Imo da Bayelsa da kuma jihar Kogi, kawo yanzu dai 'yan takara na ci gaba da kai komo musamman yakin neman zabe kamin ranar ta zabe, kuma tuni bayanai ke nuna cewa akwai matsalolin tsaro musamman a jihohin Imo da Bayelsa. Babban batun dai na dubawa a nan shine yadda 'yan siyasa da dama da kuma masu kada kuri'a a yayin zaben na gwamna ke ta koka matsalolin na tsaro ga ma abin da suke cewa.
I'm afraid of the security. Just yesterday I read in the news that the Labour Party.
Wannan yana cewa ne ina da shakku matuka yayin zaben gwamna a jihar ta Imo. Na gama a baya-bayan nan an kai hari ga wani dan takara musamman na jam'iyyar Labour, hakan zai kara saka tsoro musamman a zukatan jama'a ganin cewa ƴan kwanaki suka saura a gudanar da zaben na gwamna a jihar ta Imo, kuma dole ne kowa ya tsorata. Muna fatar dai abubuwa za su daidaita, ba na goyon bayan kowace jam'iyya illa dai muna son samun shugaba na gari. Shi kuwa wannan ya ce,
from the look of things I think everybody is calm and the atmosphere is friendly. I believe that on that day the security operatives are doing their best.
Yana cewa ne na lura da abubuwa na tafiya cikin tsanaki, kuma ba ma fatar samun tashin hankali musamman a ranar zabe. Sai dai muna ba da shawara ga jama'a kowa ya kula da kansa domin gudun abinda ka iya biyowa baya musamman a ranar ta zabe.
Have their votes cast and go back to their various houses without causing any trouble.
A baya-bayan nan dai bayanai na nuna cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari ga ayarin kumbar motoci na dan takarar jam'iyyar Labour, inda aka nunar mutane da dama sun jikkata. Aka kuma katsam sai ga wata sanarwa daga kungiyar nan ta IFO da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra, inda suka sanar cewa ranar zabe ba ranar fita ba ce, kowa ya kasance a gida domin za ta fara wani sintiri a jihar ta Imo domin karɓar mulki. Musa Cinazo Nwachukwu, wani kusa ne a cikin kungiyar ta IFO, ya ce,
I'm not satisfied because those security, you can imagine what they did to the governorship.
Yana cewa ne bamu gamsu da matakai da aka dauka ba na tsaro a yayin zaben na gwamna a jihar ta Imo. Gwamna mai ci ne kawai ke kare kansa, kuma shi ake ma'aiki. Kungiyar ta IFOC dai ta ba da shawara kan cewa mutane kada su kuskura su fita a yayin zaben domin tsira da rayukansu. Dr. Yenusa Tanko, mai magana da yawun shugaban kungiyar Labour ta kasa, ya ce,
wannan 'yan takara da muke da su a jihar Imo da Bayelsa da kuma Kogi duk tafiya ɗaya ne kawo su. Ko da yake muna ganin ma ita wani ƙida a Bayelsa za a samu dama-dama, shi ma kansa akwai tashin hankali da ake fuskanta a cikin jihar din Bayelsa ka gani gaba ɗaya jihohin gaba ɗaya ana so a danna mutane a sa musu tsoro a cikin zuciyarsu dukkan su zo su yi zaɓe na sahihi da za a fito da gwani wanda mutanen da suke zaɓen za su ji daɗi kuma sun ce wannan ne suka zaɓa kuma dole ne mu ci gaba da adawa a kan bisa gaskiya don a yi gyara.
Lamido Abubakar Sokoto daga Yenagoa, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Domin ƙarewa da harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin kafa gidauniya don raya lamuran ilimi a yankin arewacin Najeriya. Hakika, akwai miliyoyin yara da ke kan titunan Arewa ba tare da samun damar shiga makaranta ko samun ilimi addini da ma na zamani ba. Wasu jihohin kan kafa gidauniya don taimakawa raya ilimi ta hanyar gyara makarantu, sayen kayan aiki da sauransu don tallafawa makarantun gwamnati su iya gogayya daidai wa daida ko daidai gwargwado da makarantu masu zaman kansu. Kwararre kan ilimi Dr. Kwalesha Tima ya duba muhimmancin matakan kafa gidauniya da yanda yara da dama ke zama ba tare da samun ilimi ba.
Kamar yanda muka sani ita gwamnati akwai abubuwa da yawa wanda za ta iya. Amma kuma kafa gidauniyoyi a jihohinmu shi ma zai iya taimaka. Domin kuwa mun san cewa gwamnati tana da abubuwa da yawa da take yi kuma ya kamata ta yi din ne. Amma kuma ina ta kamar gan jama'a haka suka taru. Suka haɗa kai suka ce to su ma za su iya taimaka ta wajensu ina ga cewa ya fi wa amfani a ƙasa. In kuma mun duba tarihi ma makarantun da muke alfahari da su a duniyar musulmai kamar su Al-Qaeda da sauransu da aka gina nan ƙasashenmu za mu ga cewa akwai waka wato irin gidauniyan da mutane suke bari cewa idan kamar sun rasu abubuwan da suke da shi nan a raya ƙasa ko kuma a raya makarantu da sauransu shi yasa wannan makarantun suka yi tarihi sosai idan jama'a mu muma ko ta hannun da kanmu ne ko kuma ta hannun abin da Allah ya bamu da mu iya a lokacin da muke da rai ma haka za mu iya kafa gidauniya wanda za mu iya taimakawa ko kuma idan Allah ya sa muka rasu ba haka wannan gidauniya din za ta ci gaba da bada taimako ga sanin ilimi da kuma sauran abubuwa kuma shine ai abin da ake kira ma sadakar zariya kenan ko kana raye kuma baka nan ma ladan in insha Allah zai ci gaba da baka Allah zai ci gaba da baka ladan saboda abubuwan da kake yi na alheri kuma da baka nan din to shi yasa nake ga cewa ya kamata jama'an mu duka su tatu su tattauna mu ga cewa mun raya kasan mu ta taimakon kai da kai wanda ko taro ne ko kobo haka muka hada wannan kudin shi ma zai taimaka ya rungumar cewa kasashen mu sun rayu ko ma da muna raye ko kuma bamu da nan boko kuma bamu nan.
Dr. Kwalesha Tima akwai lokacin da ka faɗi alƙaluman yawan yaran da suke yawo a arewacin Najeriya a waɗanda ba sa makaranta ina jin ko miliyan 11 ko 13 ne shin ya halin yake ciki ne a yanzu da muke magana nan.
Ai ya ƙara ma lalacewa. Yanzu kuwa alkaman da ake duba ana duba wajen miliyan 20 haka yara suna nan suna ta yawo a kan hanya ba sa zuwa makaranta wayansu almajirai ne amma yawanci da yawa kuma ba almajirai ba ne wannan ya nuna cewa kenan duk kokarin da muke din na mu ga cewa mu sa yaranmu a cikin makarantan ina ga kamar ba mu samu nasara kamar yadda muke so ba wannan babban musifa ce a ƙasarmu duka domin kuwa yaran nan idan ba mu yi yanzu ba sun riga sun zama wa mana musifa domin kuwa mu muka tona a kan musifa tunda mu ba mu ba su abubuwan da ya kamata mu ba su ba bari mu ba su ta tarbiyya ba. Ba mu ba su ilimi ba mun bar su suna nan suna ta yawo a cikin gari haka su ne za su je wajen a yi amfani da su ko su a shiga gidan karuwai ne gidan giya ne wajen sai da kwaya ne da sauransu kuma sai daga baya mu zo mu ce cewa ai yaran nan ba sa jin magana da sauransu to tun da fari idan ba mu ba su wannan tarbiyya da ilimi da kuma yanda da zaman ta kaya na yau da kullum ba to ai dole yaran nan kuma su zo mana cewa ya zama mana masifa a ƙasarmu. To yawan dai rashin karatu din nan yana ta karuwa ne musamman ma yanda muke ganin su a jihohinmu na Arewa ai yawancin masu tsugun da muke gari din ai za ga cewa ko ma maganar Boko Haram ne ko kuma masu yan bindiga da ake magana ne sauransu ai duka samari ne ai kuma samarin da muke gani su yawancin su kuma ba duka bin su bane ai yawancin su ma duka ba samu sun yi makaranta ba ko kuma sun samu sun yi makarantar ma amma ba su da wani sana'a da suke da sauransu to in kuwa ta hanyar halal din ba samu ba to kaga shi ne za su koma ta hannun haram din ma tunda dole ne su ci dole ne su sha ko wani irin wa'azi maka da sauransu in ba dai mun ba su hanyar da za su ma samu cin abinci ta alheri ba to kaga musiba za ta sake karuwa a kasar mu kenan
Arewa zaman ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan
yanzu za mu leƙa jihar Yobe da ke cikin jihohin da ke farfadowa daga illar Boko Haram kuma ta kafa gidauniya don tallafawa neman ilimi bayan rangadi na ayyukan gidauniyar shugabanta injina Muhammad Abubakar ya bayyana abubuwan da ya ce sun cimma ko ta buka
ziyara din mun je da niyan duba ayyuka da ake yi da kuma musadu da masu kulawa da ilimi da ta yi ma'aikatan ilimi na Yobe mu kuma ba da kujerun yaran makaranta ma makarantun da aka yi domin su ma mu samu sarari mu ga komna mu yi shi dan brief kuma mu ba shi report na external audit da aka yi na account inda gidauniyar take da shi abin da ya kai mu kenan
yanzu ta ci kun raba kujeru ga wace makaranta ce ta amfana daga waɗannan kujeru da kuka raba
wannan tafiyar namu da mun ba makarantu hudu karin rabawa ne na farko mun makarantu dai guda bakwai gaba daya suka samu amfanin kujeru akwai makarantun mata da aka yi sabbi kamar na wucin gadi kafin a gina ainihin makarantu din ba su da wurin zama an ba su azuzuwa ba wurin zama to sai aka nemi kujeru to sai muka zauna muka nazari aka so mu kera kujerun a Yobe kera an farko mun yi kujeru dubu ko wani kujera tebur ko wani tebur yana daukan yara kamar biyu ko uku to muka rabar to wannan na biyu din mun yi kujeru 1,200 aka ba immediately da maturu da magum buniyadi da gashuwa total jimilla din ya zama na kujeru 2,200 wanda zai dauki yara 4,400 a kalla kenan amma wasu sukan zauna wajen su uku amma dauka dai mummy twin ne za su dauki yara 4,400
jiya Umar Abubakar faɗa mana irin tasirin zuwa yanzu da aikin wannan kwamiti ya yi na raya ilimi a jihar Yobe
tasiri
eh
wannan sai ka bayyana wa tasiri eh
impact
oh impact okay shi ne tasiri ha lokacin da muka fara akwai ayyuka wanda ma'aikatar ilimi ta nuna mana suna sa hannu a ciki to mun zaɓi waɗanda za a iya yi a samu immediate impact shi wannan tasiri din su tasiri din ya zama na mun iya sa yara wajen 20,000 a azuzuka akwai mega schools da kowane makarantar yana da wurin ɗalibai wajen 1,200 waɗanda kafin mu fara ayyukan nan ba yara ciki domin ana buƙatar wasu yan ayyuka kafin yara su samu shiga manyan makarantu ne an riga an gina su amma akwai wasu ƙananan miskila da suka hana a sa yara ciki to mun adireshin ɗin da jawarin abubuwa ɗin sai kwamiti aka sa yara yaran da aka sa wajen 7,800 a waɗannan makarantu ne to a cikin lokacin da kuma muke rangadi ga masarautu aka nuna mana akwai yara waɗanda sun gama junior secondary amma iyayensu suna fargaban tura su boarding school makarantar kwana so suka nuna bukatan a ba su makarantu wanda za su dinga zuwa daga gida in sun tashi su koma gida to ita ma'aikatar ilimi ta amince da haka to sai aka samu makarantu bakwai aka kage wurare a cikin makarantu primary na wurin aka yi shiri na wucin gadi aka ba da azuwa da za a iya daukan waɗannan yaran amma babu abin zama da kayan karatu kamar irin wurin da ake yi ko a bango kai muka ba su waɗannan kujeru da sauransu da zama a zagaya wanda muka yi yanzu mun ga average akwai yara wajen 700 sun samu shiga waɗannan makarantu.
Masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai ka ku himmatu.
To madalla. To yanzu kuma ga sakonni da ku aika mana ta hanyar email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri. Mai cewa assalamu alaikum BOI Hausa. Allah ya sa ganawar da hukumar Hizba a Kano ta yi da ƴan TikTok ta kasance alheri ga jihar da ma ƙasa baki daya. Sai kuma ra'ayi na gaba wanda na haɗin gwiwa ne daga Isa Gurgu mai magani Sabon Layi Birnin Gwari da Idris Kano Nasarawa Birnin Gwari da kuma Muhammad Ahmad Usman Dingan Makeri. Masu cewa BOA Hausa ku isar da saƙonmu ga gwamnatin Najeriya cewa mu talakawan Najeriya muna cikin tashin hankali domin talauci da yunwa da kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da rashin tsaro ya addabe mu. Kuma ba mu san ranar samun sassauci ba daga gwamnati. Allah ya shige mana a gaba. Ra'ayi na biyu shi ma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balani Ashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Masu cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Tabbas labaran da muke ji na kashe-kashe a jihohin Kogi da Imo da Bayelsa gabanin zaben gwamna abin tada hankali ne matuƙa. A don haka muke kira da babbar murya zuwa ga al'umman waɗannan jihohin da su guji maida wannan zaben tamkar a mutu ko a yi rai, don kuwa babu wani ɗan takara da ya yi alkawarin musayar ransa da wani ko da shi a zaben da ke tafe. A ƙarshe ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanasu, kada mu san cewa akwai rayuwa bayan zaɓe. Da fatan Allah ya zaɓi mana shugabanni na gari a waɗannan jihohin, amin.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, a yau larabarin da na sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a ƙungiyar Hamas mai kera mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas da ke Gaza. Yayin da sojojin Isra'ila ke kai farmaki a birnin Gaza, a cewar ministan tsaron ƙasar ƙaran Falasɗina farar hula na guduwa daga arewacin Gaza zuwa yankin kudancin ƙasar. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi ƙiyasin cewa mutane 15,000 suka tsere daga yankin ajiya talata, adadin da ya lanka har su uku idan aka kwatanta da na ranar Litinin. Sojojin Amurka a Iraki da Siriya sun fuskanci hare-hare aƙalla sau biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata, a cewar jami'an tsaron Amurka, yayin da mayakan da Iran ke marawa baya ke zafafa kai farmaki kusan tsawon wata ɗaya kenan da nuna goyon bayansa ga Hamas a yakin da take yi da Isra'ila. A jiya talata, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin roka na baya-baya da mayakan suka kai ya auna wani sansanin soja a Siriya da ake kira Mission Support Site Euphrates. Ta kuma kara da cewa babu sojan Amurkan da ya jikkata, kuma babu wata barna da aka yi a gine-ginen sansanin. A baya, jami'an sojan Amurka sun tabbatar da cewa an kai wani hari a ranar talata da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojan sama da ke Erbil na ƙasar Iraki. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gargaɗi Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza, duk da cewa ya yarda akwai buƙatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a yankin Falasɗinu.
To ba sa raro da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu can dare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta bada umarni, sai injiniyanmu na wannan la'asariya wato Mr. Bill Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi a dakacin shirin yau da gobe. Wassalamu.